tana ɗaya daga cikin manya-manyan makasudin taruwar mu'anan. Mun taru ne tare da malaman tafsiri domin haska fitila da za ta taimaka mana wajen sanin makamar aiki. Makamar aikin nan kala biyu ne, akwai wani Hausa. Makamar aikin nan akwai aljanibul ilmi an-nazari, to shi ne muke gabatarwa yanzu, wanda kuma bamu gama ba. Ɓangare na biyu kuma akwai technical skills, wanda komai zurfin karatunka, akwai abin da watakila matsalar ba a garinku take ba, a wani garin take, dole sai ɗan garin ko kafin shi karatu ya gaya maka, ko kuma ko da a garinku take ba ka taɓa cin karo da wata matsala mai tashin hankali ba, sai ka samu wanda ya santa ya gaya maka, ko wanda ya bincike a kanta ya gaya maka. To mu daga cikin matsalolin da suke damunmu, suke ɗaga mana hankali, shi ne abubuwan da suke kawo mana matsala a abin da shafi aƙida. To a yanzu aƙidun suna da yawa, amma ɗaya daga cikin miyagun aƙidun da suka addabe mu, mu kuma muka kuskure biyu. Kuskure na farko, rashin fahimtar aƙidar a yadda ya kamata a fahimce ta. Ɓangare na biyu kuma rashin yin shawara a junanmu domin fitar da tsari ɗaya yadda za mu yaƙi irin wannan miyagun aƙidun, domin wani lokacin garin yaƙin aƙida sai ka ƙara mata yawa da girma. To wannan ya sa shugaba Sheikh Abdullahi Balalo, Allah ya ƙara masa lafiya, ya ba da umarni a kan cewa kwamitin samina iduba ya ga me zai yi a kai. To sai muka tuna bara an yi rubutu kuma an saka paper a cikin littattafai na bara, amma ba a samu damar gabatarwa ba. Bana sai muka gayyato malamai guda biyu. Ɗaya shine fadilatu Sheikh Musa Muhammad Dan Kwano, da shi ne zai hawo a gaishe. Bismillah Malam Musa, Malam Muhammad, Malam Musa Muhammad Dan Kwano. Malami na biyu kuma Dr. Salim Usman, shi ma zai taso zai zauna a Minnesota. Dr. Salim Usman, bismillah. Domin su tattauna mana a kan wannan matsala. Tattaunawa za ta zama a taƙaicen taƙaicewa, matuƙar taƙaicewa insha Allah. Lokacin da aka ba ku ba za mu yi ƙoƙari, ba za mu yi bitar dinsu ba. Dr. Sheikh Malam Musa Muhammad Dan Kwano, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da Allah ya ba su hazaƙa da komai da hankali a kan karatu na aƙida. Kullum ina ƙara maimaitawa, akwai waɗanda Allah ya ba su baiwa ta wa'azi, wanda duk malamtanka wallahi da suka yi maka wa'azi sai sun taɓa zuciyarka, ba kuma lallai ne wai suna da zurfin ilimi da karatu ba. Imam Ahmad shi ne Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, amma yana wanke ƙafa sai je sauraro wa'azi a wajen waɗanda ba su kai shi ba, shi kansa wa'azi baiwa ce. Akwai kuma wanda Allah ya ba su baiwar tattare haƙiƙar ilimin, wanda su kuma dole masu wa'azin su ma suna da buƙatar karatunsa. Haka duk baiwarka a wa'azi kana buƙatar kuma malamin da zai koya maka haƙiƙar nassi da hikimar fahimtar nassi. Kuma idan mai wa'azi ya kuskure, malamai ne kaɗai suke iya gyara masa. To shi Malam Musa Allah ya masa baiwa, yana cikin PR waɗanda Allah ya ba su karatu, kuma suke iya bakin ƙwarinsu wajen karantar da karatun. Amma wata taska ce ta ilimi, Allah ya tanade ta. Yana da ƙarancin shekaru idan aka auna da irin shekarun dattawa. Ana yi Malam Musa a 1990, 1990. Lokacin da ya gama BA Islamic Studies a UK, shi ne best student with first class, kuma shi ne liman masallacin Arbashad na rijiyar Zaki. Ban sani ba a cikin matasan malamai a Kano gaba ɗaya wanda yake daurat ilmiya, wanda la yastaghni anha, ko da malami ba tare da sai an wani kamba ma an tara mutane da yawa ba, amma an kabi daurat ɗinsa wallahi zaka fa'idantu sosai duk girman ka da balantarka zai iya tana maka wani abu da ka sani kuma zai iya sake dora ka a gaban wata hanya wacce kana kanta wata kila zaka ga muhimmancin ci gaba da binta ko kuma ma ka koya gaba shine sakataren committee ilimi na professor Muhammad Salim Mabijan ne saboda hidindumin da professor yake na ilimi yana da wani majalisin sa na ilimi committee sa na ilimi wanda suke bitin lokaci bayan lokaci shi malam Musa shine sakataren wannan committee kuma a yanzu a lecturer ne a Imam Bukhari Academy a bangaren diploma kuma sannan malami ne mai da'awa mai koyarwa yanzu a takeice zai ba mu usul aqlam akan abin da ya shafi mecece aqidar dalibai wanda kuma irin tanadi na ilimi ake da shi a game da wannan aqida idan ya gama to kuma muna tattaunawa ta aitacciya ta minti 20 tare da Dr. Salim Usman wanda shi da Salim ya dan data akan malam Musa an halbe shi 1982 1982 kenan ya gama PhD din sa a international relations kuma yana jagorancin wata makaranta al-Qur'an da tafhid al-Qur'an a Kano kuma lecturer ne a wata jami'a a Cyprus muhadir ne muntasib a wannan jami'a wacce sunanta Near East University a Cyprus Comoros kenan to shi tattaunawa sa is more of practical realities na wannan aqida da haka muna buƙatar ma wata kila tunda tattaunawa ce ba ta buƙatar dole sai mun watsa ta akwai wata kila matakin da zamu dauka wajen tabbin ta tattaunawar idan aka zo kanta insha Allah tabaraka wa ta'ala ba ta wata lokaci ba zan bawa Sheikh Malam Musa Muhammad dan kwano ba dan mai kwano ba kamar yadda aka yi kuskuren ji a sanarwa domin yanzu a cikin takaitattun mintuna ya ba ku usul aqlam ne ta wannan aqida bismillah Allah ya ji
daga wancan wancan ta da
dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata a bisa ga biyayyen halittu annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa tsarkaka da sahabbansa masu girma da karamci da dukkanin waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar misali bayan haka manya-manyan malamai da ke wannan wuri da manya-manyan almajirai da ke wannan wuri da manya-manyan jagorori da shugabanni ina yi mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda mai girma darakta ya gabatar insha Allah a gurguje zan yi magana ne akan abin da ya shafi aqidar yan alqur'ani zalla waɗanda aka fi sani su da alqur'aniyun za a dan faɗi dan takaitaccen bayani akan su da kuma illolinsu da kuma yadda suke dan watsa subuwoshinsu domin mutum ya sani ko ya kara shiri akan yadda zai tinkare su ko kuma yayin yi musu martani ina ɗauka a cikin zuciyata cewa kusan ka iya cewa kashi ne yawa kaso mai yawa na waɗannan mahalatta da masu sauraro sun fi ni sanin wannan aqida da kuma bayanai da za a fito a kanta amma dai tsari ne na irin wannan taro ake gabatar da haka kuma da Allah a tunatar da mutum ko a sake zafarar da shi ko kuma da Allah ya ji wani abu ma da bai iya saninsa ba sai a yanzu ina fatan Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu nasara ita wannan aqida ta yan kalakatu ko mu kira su yan qur'ani zalla ko qur'aniyun mun sani cewa tana da asali da tushe wanda yake da dadde domin an samu waɗanda suke inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun a zamanin sahabbai wato shekaru aro da suka gabata amma sai dai daga baya kamar sha'anin kowace bid'a da kowanne bata yana samun tadawur yana samun ci gaba yadda zai fara a farko ba shine yadda zai kai karshe ba saboda dama haka bata yake ba shi da wani dawabit ba shi da wani sayayyen al'amari tunda ba daga Allah yake ba ba addini bane to kowa yana iya zuwa ya bankara shi ya tada shi yadda yazo ya shigo da sarrafa to mun sani cewa tun a zamanin sahabbai an samu waɗanda suke inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna cewa a wadata da kadai abin da ke cikin alqur'ani al-imam al-khatib al-baghdadi Allah ya masa rahma a cikin littafin sa al-kifaya fi ilmi riwaya ya rawaito mana da sanadin sa har zuwa ga imran dan husayn sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma babban tabi'i al-hasan al-basri shi yake ba mu labari yake cewa wata rana mun kasance tare da imran dan husayn muna zauna a majalisin sa na ilimi sai wani mutumi yazo yana ce masa la tuhaddithuna illa bil qur'an wannan hadisan da kake karanta mana annabi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala rasulullah qala an-nabi fa'ala an-nabi kaza mu kai mana shi kowai ka fada mana alqur'ani shine addini sai imran ibn husayn ya umarci a matso da wannan mutum daga ne sai yake kwafazo yana magana sai yake tambaye sai yake cewa yanzu kai da masu irin wannan ra'ayin naka in aka umarce ku aka ce ku binciko a cikin alqur'ani cewa ga adadin rak'o'in sallah ko ga adadin tawafi ko kuma ga wasu al'amura na addini shin zaka iya binciko mana ka kawo mana wato yana masa challenge ne yana masa tahaddi anan dai mutumin yin shiru ya kasa cewa komai to sai Imran yake ce masa lalle lalle ku zo ku karbi wannan ilimi ku karbi ruwayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato hadisansa da sunnarsa da gare mu in ba ku aikata haka ba wallahi za ku bata wallahi za ku shiga ku to akar suna nan da dama in muka duba irin littafin Jami'u Bayani al-Ilmi wa Fadli na al-Imam Ibn Abd al-Barr an-Nawawi da irin al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin sa al-Badkhal fi Sunan al-Kubra za mu ga sun kawo adar na sahabbai da manyan tabi'ai da aka samu wasu sun yi inkarin sunna a majalisun su suna nuna cewa a wadata da zallar abin da ke cikin al-Qur'ani to wannan ita ce da'awa ta ƴan kala gato ko su ƴan Qur'ani zalla wato suna inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa a karan farko khawarijawa da shi'a sannan aka gangaro aka samu mu'tazila su suka fara inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda su waɗannan na wannan zamanin suka yi ba a su daga cikin dalilin da yasa suka inkarin sunna akwai kin sahabbai kamar wanda suke kafirta sahabbai ko suke nuna ba mutanen kirki bane to in wani abu ya zo musu daga sahabbai dalilin wannan sai su guji wasu riwayoyi amma tare da haka a wannan lokacin zaka samu akwai wasu riwayoyi da suke kirkewa suke kafa hujja da su a cikin aqidunsu kamar mas'alar imama in muka duba rafidawa in shi'a haka su ma khawarijawa ko al-maliki ko al-mukaththira da sauransu ne zamu ga cewa suna kafa hujja da wasu riwayoyi saboda haka ba irin salan ƴan qur'ani zalla suka ba kamar yadda muka faɗa kuma a farko dama haka bid'a take ko ita shi'a din zaka ga ga yadda ta taso ga yadda ta fara amma da ƙarshe kuma ga yadda aka talata aka bankara ta aka tsara shigar da sarrai da bace-bace a cikin ta to in muka dauko tarihi a gurguje na su wayannan wadanda muke da su a wannan zamani mun sani cewa sun fara a kasar India tun a karni na 19 na miladiya a shekarar 1902 aka samu wani mutumi da ake kira sa Ahmad Khan ya fito da wannan aqida ta cewa a rike alqur'ani zalla Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wasu hadisi da za a dinga ambata kuma ba za a yi addini da su ba bayan sai aka samu Abdullahi al-Jakaranawi wanda ake kira sa Gulamun Nabi shi ma ya amshi wannan mummunar aqida lokacin yana zaune a yankin Lahore na kasar Pakistan daga nan kuma aka samu ta gangaro tana shiga sassani na duniya har ta zo yankin Larabawa ta shigo Misra irin su Tawfiq Siddiqi suka karbe ta irin su Subhi Mansur suka karbe ta suka dinga yin rubuce-rubuce to shi wannan Abdullahi al-Jakaranawi dinnan da yana daga cikin manyan malamai ma da suke hidimtuwa da abin da ya shafi hadisi amma sai ya samu zalla saboda yana da sanani al'amarin nasa ya fara da kadan kadan ya fara da inkarin irin abin da ya shafi sallar tarawih yana cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam da yana waye bai ba da sai na Umar ya dawo da ita duk da kawai za ta fi addini ba wannan ke nuna mana illan mutum ya zanto mai zafi mai kaushi mai tsanani domin tsananin zai iya rinjaye saka bai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana babban malami Abdul Hayy Fakhruddin Al-Hasani yana da wannan littafi da ya rubuta na tarihin malaman yankin India da Bangladesh da Pakistan ya sa masa suna Nuzhatul Khawatir to a ciki yayi tarjuma shi Jakaranawi ya bayyana ma irin rubuce-rubucen da ya wallafa na daga cikin littafin sa akwai littafin tafsirul qur'an bi ayatil qur'an wanda ba abin da yake wai shi sai tafsirul qur'an bil qur'an ba zancan asar duk wannan da aka ce at tafsirul maqur din nan to shi ya iyakance shi zalla da tafsir al qur'ani da al qur'ani ayar al qur'ani da al qur'ani shi ma kuma a bisa salo na sarrai a bisa salo na bata sannan yana da littafi irin su littafin raddul naskh al mashhur fi kalamir rabb fi kalamir rabb al qur'an wannan nasakh da ake cewa ma nasakh min ayatin aw nusiha lai ma rubuce da makamantan wannan to daman babu abin mamaki haka bata yake ana samun makiya musulunci suna shigowa cikin inuwar musulunci domin su bata musulunci abinda na manta na dan sallake bayan wannan bayan kawarijawa da shi'a su masu zo suna inkarin sunna su ma mu'tazilawa suka zo suna inkarin sunna a bisa abubuwan da basu dace da ra'ayoyinsu da aqidansu ba aka shigo da magana abin da ya shafi al-ahad wal mutawatir da kaza da kaza to ana gangarowa an daka samun su ma wasu wanda suka yi inkarin sunna da ƙarfi sosai da sosai tun a irin zamanin masu al-Imam Shafi'i Allah ya masa rahama shi yasa idan muka duba a cikin littafin al-Ummu na al-Imam Shafi'i ya ware fasali na musamman da ya ragarga su irin masu wannan aqida yayi musu raddi na ilimi yayi musu buji-buji har a cikin ma yake an bato irin munazara da tattaunawa da suka yi da wani mai irin wannan aqida wanda yana da kyau dukkanin wanda zai yaki aqida da waɗannan mutane ɗan Qur'ani zalla to ya koma cikin littafin al-Ummu na al-Imam Shafi'i za a dora shi a hanya sosai da sosai to waɗannan mutane ana kiran su da sunan al-Qur'aniyun ba wai dan sabiki al-Qur'ani ba ba dan sai imani da kaddara ba wasu na cewa a kira su da ɗan kaza al-Arabta kuma sai su ce a kira su da sunan irin Allah sunniya waɗanda ba su yarda akwai sunna ba to a cikin su a karan farko duk ta dawur ne dai abin yana dan cakuɗa ina sauri akwai wasu daban da suka dan ware su kuma sun dan su ma kusan irin su ne amma su sun dan samu ci gaba sama da su sune waɗanda suke cewa gabaki ɗaya addinin nan za a rike al-Qur'ani ne da Sahihul Bukhari da Muslim sunan Abi Dawud al-Musnad na al-Imam Ahmad duk wasu hadisi da ke ciki wanda ba sa cikin Bukhari da Muslim to za a watsar da su kuma za a yi inkarin su har aka samu wani daga cikin su da ake kiransa Abdul Aziz ibn Rashid al-Najdi ya rubuta littafin sa mai suna Tafsirul Wahyayn biktisari ala al-Qur'ani ma as-sahihayn su aqida su shine za a rike al-Qur'ani zalla da kuma sahih al-Bukhari da Muslim sauran masanid da ma'ajim da mustakhrajat da musannafat duk ruwayoyin da ke cikin su wai za a watsa su a bola a bandan sharawa da yazu billah ba su da tasiri ba su da ido na duba a cikin addini to duk waɗannan sune dai wanda an ka dunkule baki dai sai ka kira su da suna munkiru as-sunna waɗanda suke inkarin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninmu mun sani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan su akwai hadisi a cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da sauran sahihan hadisi Annabi ya yi ishara cewa akwai zamanin da zai zo za a samu mutum ya ci ya koshi ya yi tatil ya fi shigida kan kujera yana cewa shi dalle a fada mai kadai abin da ke cikin Al-Qur'ani a bar abin da ke cikin Sunna hadisin Abu Rafi da hadisin Al-Iqdam ibn Ma'adi ya kiri duka sunan da su irin hadisin Abu Huraira kuma manyan malamai sun yi bayani akai kamar irin sa Imam Al-Khattabi a cikin littafin sa Ma'alimus Sunan Sharh Sunnah Abi Dawud da irin su Sharhul Haq Abadi a cikin littafin sa Aulul Ma'bud za ga yadda suka tashi kawo waɗannan sharhi akan wannan hadisi duk sun yi ishara zuwa ga waɗannan kungiyoyi da suka bayyana suna inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan baki komai ke nuna mana ba illa mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa a takaita kadai a cikin Al-Qur'ani wai babu sunna babu wani wa'ayi bayan Al-Qur'ani to wannan ba komai bane illa sukufi na munafikai kamar yadda akwai hadisi da isnadi hasan da ke cikin littafin Al-Musnad na Al-Imam Ahmad dan hanbar Allah ya masa rahama wanda idan muka duba cewa mun sani cewa mutum ba zai taba yin addini ba tare da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ka rutsa mutum ya kawo ma adadin rubu'in sallah da yadda suffar sallar take da abin da ya shafi zakka da azumi da sauran abubuwa na addini to babu fa'in da zai samu su sai a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai dai koyi addinin musulunci ko kuma yayi wani addini daban in ba tare da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to a gurguje waɗannan mutane suna da ainihin kafin nan mun san yadda magabata suke tsanantawa akan dukkanin wanda yake inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ba ma inkari ba su wannan ai musanta da suke suna ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama suna da salo daban-daban wani lokacin sai su dauki hanya ta ƙarya ta hadisan ta hanyar malaman hadisan irin sai Imam Bukhari ƙarya suka yi wa Annabi bai faɗi kaza ba bai kaza ba wani lokacin ma sai su tafi tashi kai sai su ce Annabi sallallahu alaihi wasallama bashi da wata magana kwara daya kawai da Allah ya aiko shi Al-Qur'ani yayin ta karantawa shi kadai zalla alqur'anin kuma bai fassara komai a ciki ba to amma wani lokacin in suka sha matsa zaka samu suna yin talawwani kamar hawaiya siginan za mu dan jide bayani a gaba to magabatan wannan al'umma tun da kansa habbai suna tsanantawa ga wanda ma yake yi wa sunna gani gari ko yake kokarin kimbinta kamar yadda aka samu daga Abdullahi dan Mughaffal yana cikin littafin Sahih Muslim ya karanta hadisi ga wani ya yi mai nasiha da ya daina yin abin da yake yi amma yake yadda karshe kuma ya ci gaba da yi karshe sai ya nuna masa fushinsa fushi matuka har ya nuna cewa har abada ba zai kara magana da shi ba sannan an samu kamar yadda yake cikin littafin Al-Musannaf na Abdul Razzaq As-Sana'ani da sunan na Ad-Darimi da sanadi wanda yake mai kyau Sa'id ibn al-Musayyib wanda mun sani cewa sarkin Abu Hurairah ne yayi shekara 40 a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba rasa sahun gaba ba kowace sallah sayyidut tabi'in ya karanta wani hadisi lokacin da yazo yace zamu tafi Umara lokacin kuma an yi kiran sallah sai yace kada ka fita daga masallaci ya tabbatar da Abu Hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi kiran sallah ba a so mutum ya fita daga masallaci sai abokan tafiya ta suna jira na yayi sauri suka tafi tare karshe sayyid ibn al-Musayyib duk inda ya zauna a ranar da ya magana sakina na karanta wani hadisi ya kiyaye na karanta wani hadisi ya kiyaye har sai da labari yazo masa cewa wannan mutun ya kawo kwato fa daga kan rakumin sa kuma rakumi ya karya mai kinya sai ce wallahi na san haka za ta same shi Allah ya ce fal yahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim to daga cikin ɗan gabobin da zamu tafa a gurguje shine abin da ya shafi yadda suke kokarin wainu da cewa malaman hadisi ba masu amana bane suna farawa ne tunda kansu Imam al-Bukhari su waɗanda suka ainihin tattara mana waɗannan littattafai na hadisi kafin su zo ma kansu Abu Hurairah da su Anas ibn Malik kansu habbai sai su fara ainihin kokarin shata ne waɗannan malaman hadisi suna cewa wai ba mutane ne masu amana ba ƴan siyasa ne khalifofi ne suka ba su kuɗi suka rubuta musu littattafai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi waɗannan maganganu wanda dama mun san dinne inkarin sunna yana bi ta wannan hanya ce ta orientalist al-mustashriqun in ka duba tun littattafansu zaka irin abubuwan da suke kenan to su ma duk shigowoyin su kusan kabo da kabo haka suke tare da waɗannan tunda duk sun hada akan abu guda ɗaya shine kokarin lalata musulunci da damalmala shi da kuma kore sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gurguje zan dan ba mu misalai ko guda ɗaya ko guda biyu dangane da yadda waɗannan malaman hadisi suke da amana suke da gaskiya sannan dukiyar mai dukiya ba ta rufe musu ido girman mai girma baya so ne musu ido ko su sakon Allah suke isarwa An-Nadhr ibn Shumayl babban malamin hadisi ne kuma malamin nahawu a karan farko ya zauna a garin Basra amma talauci yayi mai yawa ya tashi ya koma garin Bagdada lokacin da zai fita daga garin Basra ya koma garin Bagdada an rawaito cewa sai da mutum 30,000 suka yi mai rakiya har zuwa karshen gari shi bai bayyana abin da yasa zai fita daga garin ba amma talauci ne da rashin abin yi karshe ya je garin Bagdada a lokacin kalibancin sarki Mahmudu ya hadu da shi Ma'mun ya san babban malami da yake shigo da shi fadarsa to daman ya sa musu wani majalisi mun san sarakunan da malamai ne a majalisin Ma'mun baya shigowa ma sai can saka dare irin 12 dare 1 dare ko yayi bacci sai su zo suna tattaunawa ta ilimi sai suna muzakara hadisi ba mu hadisi akan kaza ba mu hadisi akan kaza to a ciki sai suke cewa to yanzu mu tattauna akan hadisin nisa hadisan da suke magana akan aure da mata da waye da waye to shi Ma'mun sai ya koro hadisi da isnadin sa ya koro daga Hisham daga Mujahid dan Jabar daga Sha'bi daga Abdullahi dan Abbas hadisin a riwayar ana cewa idza tazawwaja ar-rajulu mar'atan li jamaliha wa li diniha kana fiha sadadan min awiz in mutun ya aure mace saboda ainihin abin da ya shafi kyawunta da addininta to ya samu biyan bukatar sa ta duniya da ta lahira domin ga kyawu nan shine duniya ga kuma addini nan shine lahira to dai zo karanta wannan kalmar ta sadadan din sai karanta ta bi kasri sai yace sadadan take sai An-Nadhr ibn Shumayl yace a ba haka bane sadadan ne bi fatihis sa sai Ma'mun yace a kana cewa nayi lahani saboda su lahani babban al'amari ne a gare su a matsayin su na larabawa masu fasaha sai yake cewa a lahanin ba daga gare ka yake ba daga Hisham yake sai koro mar hadisin kuma ya baya mar magana da ma'anar sadad da ma'anar sadad kaga da a ce suna tsoron khalifofi da tsoron mulki da shugabanni to da ainihin shi An-Nadhr ibn Shumayl bai ainihin rawar jiki ko yayi azabadi ya gyara wa Ma'mun gyaran darafci ba domin ya san cewa zai iya samun matsala ko da yana jin nauyin sa ba zai iya cewa kuffan ba ma wannan magana tana cikin littafin Durratul Khawas fi Durratul Khawas fi Awhamil Khawas na Al-Hariri da littafin Maqamatul Hariri in muka duba irin Sulaiman ibn Mihran Al-Amash babban malamin hadisi ne yana cikin littafin Qilatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya na Abu Nu'man Al-Isfahani irin yadda ake cewa manyan sarakuna da masu mulki da masu fada aji suna zuwa majalisin sa amma kuma sai ka gansu daidai da normal mutane a lokacin kuma yana da bukatun kuɗi bai da kofi ci wato matsayinsu da girman su duk baya tsore bar ido zamu ji kiran yadda Ali ibn al-Madini ya tsaffa mahaifinsa Abdullahi kamar yadda yake cikin littafin Majrurin na al-Imam Ibn Hibban kuma al-Khatib al-Baghdadi a cikin Sharaf Ashab al-Hadith ya ainihin kawo magana ya jinjina ta yadda malaman hadisi suke da amana mahaifinsa fa aka zo aka tambaye shi me zaka ce dangane da Abdullahi mahaifinka sai ce ku tambayi wani na yazo ya baya suka ce an ko kai ne so ka ba mu sai ce wannan addinin amana ne mahaifina dhabibi ne kafin riwaya abuninsa sannan zamu ga irin Yahya ibn Ma'in yadda ya samu Muhammad ibn Sulaim al-Qadi wani babban malamin hadisi kuma aninansa ya dafa shi an mai tambaya aka yace wallahi masoyin mu ne wallahi muna kaunarsa amma ba yadda muka iya addini ne shira rauna ne kafin rubutun hadisi abin sa malaman hadisi ba su yadda ba to wannan dai yana nuna mana yadda wannan suke malaman hadisi to a gurguje naga lokaci yana ja bari mu dan tafi zuwa dan misalai na yadda suke iradin shigoyin su waɗannan yan Qur'ani sallallahu an sani inkara tunatar da mu wanda kuma bai sani bai dan ji irin yadda salan su yake wani lokacin zaka ji salan kamar mai kama hankali musamman ga wanda ba mai ilimi ba musamman ga dalibin ilimi da ya fara karatu ko kuma ami wanda yake sauran gaba garin musulmi shi ba ma abocin ilimi ba yanzu ai mu a fannin abin da ya shafi ilimin hadisi da fannin addinin musulunci mun san akwai hadisi da ake kiran sa al-hadithul mawdu' hadisi na ƙarya wanda shine hadisin da wani ya kirkire shi bisa ƙarya ya jinjina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin wai ƙaryar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa iyyaka billah muna neman tsarin Allah a ana nufin wani ne ƙarya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to in suka zo sai su ce la to ai a cikin musnad al-imam Ahmad misali ko a cikin mu'jamul kabir na at-tabarani ko a cikin littafin wannan musnad wani akwai hadisin ƙarya kuma akwai na gaskiya ko haka kuke cewa ko har ma kuna cewa malamai sun tantance su to ai Allah a cikin alqur'ani ya ce wala tadbisul haqqo bil batil wa tabtumul haqqo wa antum ta'lamun to kun haka ƙarya da gaskiya anan dan haka da tsaban hadisi san tashi daga aiki ina fata an fahimta to mu kuma a gurguje mun muka tashi musu raddi sai mu bayan mun fada cewa in an ce hadisin ƙarya wasu ne suka kirkira hadisan suka fada ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fada ba kuma an kawo su ne domin ai bayanin cewa na ƙarya ne mutane su san su shi yasa ba ka samu irin su al-Hafiz Ibn al-Jawzi su Ibn al-Iraq irin su al-Fatani irin su as-Suyuti su Mulla al-Qari su Shawkani duk sun rubuta da tattabai akan al-hadithul mawdu'a suna ware su suna sanarwa mutane su to sai mu ce ai ga irin wannan a cikin al-Qur'ani kenan a cikin al-Qur'ani akwai ƙarya ko ƙarya ta haɗu da gaskiya misali aya ta 4 cikin suratul Furqan Allah madaukakin sarki yana hakaito mana dangane da abin da kafirai suka ce dangane da al-Qur'ani wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa 'alahu 'alayhi qawmun akharun faqad ja'u zulman wa sura wa qalu asatirul awwalin tatabaha fahiyatun la 'alayhi bukratan wa asila anan Allah ne ya aikato mana maganar da kafirai suke faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙaryar su ya kawo mana a cikin alqur'ani to sai a ce kenan an hada ƙarya da gaskiya anan wannan aburguje matsala ta biyu sai su zo sai su sale mu sai su ce ai asali ma Allah bai ce a rubuta littafi ba Imam al-Bukhari da ya rubuta littafi gaban kansa yayi ƙarya yayi wa Allah Allah ya ce fawailun lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah to Imam al-Bukhari ba ce ya rubuta littafi ba dan haka har ya rubuta littafi yana cewa wai sakon Allah ne a ciki ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan ma sai ai musu raddi a ce akarmakallahu to al-Qur'anin nan da ka rubuta kai a matsayin ka na kolo a sangayarka da ka rubuta da hannunka kuma mun duba matan da ka koyo zamu ga cewa siyakin ayar ba akan haka yake ba amma sarrai ne da kare rai sai zuwa su ce Allah ya ce al-Qur'ani bi risheku ba awalam yakfihim anna anzalna ilayka al-kitaba yutla alayhim to ai al-Qur'ani zalla kenan Allah ya ce wai al-Qur'ani bi wadace ku ba yanzu al-Qur'ani bi risheku ba sai mu ce a cikin al-Qur'ani ne kuma akai kuma bi da abu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubuwan da yayawa amma naga malam ya taso lokaci yayi dole babu yadda na iya a karshe kai zan dan faɗi wasu abubuwa ne na littattafai ne mutum ya kamata kai karanto su zan yi ya kula da su domin yin raddi ga wannan mummunan aqida na faɗi littafin al-Ummu na Imam Shafi'i sai kuma munakashar da Imam Abu Ibn Abi Hatim Ar-Razi yayi ga waɗanda suke inkarin sunna a cikin bukatimar littafin sa Al-Jarh wa Ta'dil haka nan al-Imam Al-Azhari a cikin littafin sa Kitabu Shari'a haka nan Ibn Hazm Al-Andalusi a cikin littafin sa Fawqul Hamama shi ma yayi intikadi ga masu wannan ra'ayin sosai da sosai sannan akwai da tattafai da aka rubuta na musamman akan wannan babi shi da irin sunan bintahul janna fil ihtijaj bis sunna na al-Hafiz As-Suyuti akwai al-Qur'anul Karim wa manzilatuhu bayna as-salafi wa mukhalifihim dirasatan aqadiyya na Muhammad ibn Hisham al-Zahiri sai akwai ash-shubuhatul mazruma hawla al-Qur'anil Karim na Muhammad Sayyid Jamaluddin al-Qur'aniyun wa shubuhatuhum hawla as-sunna na Khalid Hussein Bakhsh sai ga sunan dai da dama duk za a gan su irin su littafin as-sunna wa makanatuha fi tashri'i al-islami na ainihin Mustafa Sibai in aka duba duk za a ga yadda za a wannan to abu ne dai mai sauki ya dan uwa masu albarka yakar wannan mutanen ba wani abu ne mai wahala ba mutum zai tsaya akan gudabe na ilimi zai karanta aya zai fassara ta a bisa yadda magabata suka fassara ta wasu abubuwa kuma da suka zo da ita suka zo da shi na shibogi mutum yana nutsuwa ɗan mintuna zai warware su kuma ba wani ilimi ne da su ba ba wani ainihin bincike ne ko nazari da su ba waɗanda ma ake kamba masu a cikin su ana ganin wai suna da ilimi suna karanta da tafai duk diga ce ba abin da suka sani wallahi suna da bangare guda biyu akwai bangaren da su ko hadisi dai ma ba sa karantawa balle sai ma shibuha a ciki irin su mutanen da magana da wanda muke da shi a zuwan a Kano da wasu a yesu ko sallah ma ba su yi tunda ba a ce ai sallah ba a cikin alqur'ani aqimis salata aka ce to daga cikin misalai in ka rutsa sai su ka ce kan ku ba mu rakuin sallah sai ce Allah ya ce a cikin suratul fatir alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna sallan asuba wa thulatha sallan magriba wa ruba ma taraka hudu to kaga kana jin wannan ka san auka ne jahilci ne tsagwaran sa hankali malami in ka rutsu zaka warware su to kuma akwai masu kawo shibohi a kan hadisi misali su kawo hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadan cewa mata suna da karancin tunani da abun karancin hankali na kisatu akli sai kuma su dauko hadisin ƙarya sai su kawo shi ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai qulu shantu radilikum min hadhihi al-humaira to an ce suna da irin dai wai suna nuna akwai ta'arud tsakanin me a cikin sunnan ma da sunnan sannan sai akwai ta'arud tsakanin alqur'ani da hadisi shi yasa ba sa hamsa a hadisin shafa'a sai ce Allah ya ce fa matan fa'uhum shafa'atu shafi'in to wannan hadisin ya ƙaryata alqur'ani kaza da kaza to sai an nutsu an bi su sosai da sosai kuma gaskiya suna fitowa yanzu za a ji daga malam musamman saboda wannan wasa'il da ake da su na media zakai mamakin yadda suke fansama wallahi wallahi suna fansama a yanzu shi yasa Allah ya saka wa su malam da alkhairi suka shirya wannan takadda domin a tunatar da mutane cewa a cikin tafsirin Ramadan lalle a dan shigo da abubuwa daidai gurgudu akan aqidin nasu abinda na faɗa daidai Allah ya bada dada da kuskure kuma Allah ya yafe mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka malam da alkhairi a bisa wannan tawayen tawayen da wani mutum da tawayen Allah ya saka malam da alkhairi ba zan yi tarihi a kan abin da ya faɗa ba gaskiya magana ta dai kawai wallahi na so da lokacin ya haka wa musamman ya ɗauko mana ɓangare mai matuƙar muhimmanci na gobar baya ta fili da wannan mutane da ana one house yanzu dai a takaice an nuna wa kuciya baka Allah ya ba mu ikon ɗaukar magana Allah ya saka mai alheri da rantsa mu gobe sosai ku ba jagora na ƙasa baki ɗaya ba kan zafi